أستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله وفي آخر الزمان تكثر الفتن فتزعزع قلوب العباد إلا من رحم الله أيها الناس اجتهدوا وسارعوا بالأعمال الصالحات قبل أن تأتي فتن تشغل الإنسان وتثبطه عن العمل الصالح عباد الله لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الفتن فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواه البخاري ومسلم كما أمر أمته بالتعوذ منها فقال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن هذه الفتن فتن الشبهات وفتن الشهوات فأما فتن الشبهات فهي كل فتنة مبنية على الجهل بالدين فيلتبس الحق بالباطل ومن ذلك ما حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم وأقوالهم أو عبادتهم أو معاملاتهم ما ليس من شريعة الله فضلوا عن الحق وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأما فتنة الشهوات فهي التي يقدم فيها الإنسان مراده وهواه على مراد الله تعالى فيجعل الحرام فيفعل الحرام اتباعا لهواه وشهوته وهو يعلم أن الله حرمه ويترك الفرائض والواجبات كسلا عنها وهو يعلم أن الله أوجبها عليه وفتنة الشهوات كثيرة جدا فمنها شهوة الفرج وشهوة البطن وشهوة جمع المال وشهوة الرئاسة وغيرها كثير ومنها إمارة السفهاء كما روى الطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أخاف عليكم ستا إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير وكثرة الشرط أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka muna neman taimakonka muna kuma neman gafaranka muna neman shiriyanka muna neman tsari daga wurinka daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shirar da shi bisa falalan shi babu wanda zai batar da shi wanda ku Allah ya batar bisa adalcinsa babu mai shirar da shi har abadan abada muna shaidawa kai kadai ka cancanta abota maka baka da abokin tarayya a cikin sunayenka da siffofinka da ayyukanka hakanan bai kamata a sanya maka abokin tarayya ba a cikin ibada muna kuma shaidawa babban jakadan da ka aika annabi Muhammad dukkanin salati da sallama ya tabbata akan shi manzon ka ne bawanka ne wanda ya zo da gaskiya, wanda ya haskaka duniya daga duhu na jahilci da kafurci zuwa ga haske na imani da ilimi da musulunci, wanda ya haskaka duniya daga duhun shirka zuwa haske na tauhidi. Ya Allah, ka ƙara salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama. Yan uwa masu girma, lallai kamar yadda muka fara magana a wancan sati da gabata game da abin da shafi fitintinu a ƙarshen zamani, yana daga cikin ababen da shari'a ta yi bayani filla-filla daki-daki. Manzon rahama alaihi salatu wassalam ya yi bayani a hadisai daki-daki, kamar yadda ya zo a cikin hadisin nan na Huzaifa, yace annabi ya ba mu labarin abin da zai faru na fitintinu tun daga lokacin shi har zuwa ran tashin kiyama. Wannan ke nuna cewa babu wani abin da annabi ya bari bai mana bayani ba, sai dai in ba mu sani ba ko kuma mun sani ba mu aiki da shi ba. Allah ya kiyaye. Yana daga cikin fitintinun ƙarshen zamanin ƴan uwa, za a samu fitintinu waɗanda za su girgiza zukata, sai fa wanda Allah ya mishi rahama, wanda Allah ya bashi kariya da rahama shi ya kare shi bi afka cikin wannan fitinan ba. Saboda haka ya zama wajibi akan duk mai imani ya yi iyakan iyawan shi, ya yi kokari, ya yi kuma tsere wajen ayyukan alkhairi tun kafin waɗannan fitintinu su shagaltar da shi, su ainihin danƙwafar da shi, ya zamto ya kasa ayyuka nagari, ya afka cikin fitina. Allah ya kiyaye. Shi ya sa ma ƴan uwa masu girma, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yawan neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen kowace sallah, bayan tahiyya, bayan yayi salati, yakan nemi tsarin Allah da waɗansu ababe kamar haka. Kamar da zo cikin hadisin Bukhari da Muslim, annabi yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, yace ya Allah, ina neman tsarinka daga azaban kabari. Allah, ka mana tsari da azaban kabari. Annabi da kanshi dan gatan Allah, wanda Allah ya gafarta masa kurakuran shi da zunuban shi, waɗanda ya aikata da wanda zai aikata, bai aikata ba kuma ba zai aikata ba, amma duk da haka Allah ce na gafarta maka zunubanka ma taqaddama ma ta'akhkhara. Yana neman tsarin Allah da azaban kabari, yana kuma neman tsarin Allah da azaban wuta. Ya Allah, ka mana tsari da azaban wuta. Daga cikin ababen da annabi ke neman tsari da su, yakan nemi tsarin Allah daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa. Fitinar rayuwa, mutum ya tsinci kanshi a cikin shirka da bid'a, wannan babban fitina ce. Fitinar rayuwa, ka tsinci kanka a cikin ayyukan sabo, ayyukan asha, ayyukan da Allah zai yi wus da tus da Allah ya isa da shi, wannan ba karamin fitina bane ba. Dukkanin wani fitina da zai zo ya girgiza imaninka, imma ya tafi da wani bangare na imaninka ko ya tafi da imaninka gaba daya, wannan yana cikin fitinar rayuwa da ake neman tsari da shi. Wannan abun ko menene shi kuwa? Mulki ne ko dukiya? ƴaƴa ne ko mata ne? Harkoki ne na shugabanci ko harkoki ne na ainihin rayuwa? Kowane iri, duk wani abun da zai sa ka rasa imaninka ko imaninka ya rauni ko kuma ka aikata abin da Allah zai fushi da kai, to wannan yana cikin fitinar rayuwa. Annabi na neman tsarin Allah daga fitinar rayuwa, yana neman tsarin Allah kuma daga fitina ta mutuwa. Fitinar mutuwa shine ka mutu ba akan tauhidi ba, ka mutu akan shirka, ka mutu akan bid'a, ko ka mutu akan aikin sabo, wannan ba karamin fitina bane a lokacin mutuwa, ko kuma kai mummunan cikawa. Allah ya kiyaye. Na daga cikin abin da annabi ke neman tsari da shi, yana neman tsarin Allah daga fitinar masihid dajjal, wanda annabi ya bayani zai bayyana ƙarshen duniya. Allah, ka bana tsari da fitinar masihid dajjal. Shi yasa annabi ya umarci dukkanin mabiyin shi, duk wani musulmi mai imani, yace ta'awwadhu billah, ku nemi tsarin Allah minal fitan, daga fitintinu, ma zahara minha wa ma batan, waɗanda suka bayyana da waɗanda suke ɓoye. Ka dinga neman tsarin Allah daga kowace irin fitina, da wacce ka sani da wacce baka sani ba. To irin waɗannan addu'o'i suna daga cikin sunnonin da annabi ya karantar alaihi salatu wassalam. Mu dinga neman tsarin Allah daga fitintinu. Na daga cikin fitintinu ƴan uwa na ƙarshen zamani, akwai fitintinu na shubha. Abin da yake mara kyau ne a nuna maka shi a matsayin mai kyau, kuma ka rudu a yaudare ka kuma ka yaudaru ka dinga aikata abin da yake ba shari'a bane ba kai kana tsammanin shari'a ne abin da yake sabon Allah ne kai kana daukan cewa lada zaka samu wannan yana daga cikin fitintinu na karshen zamani na daga cikin fitintinu ire-iren waɗannan abin da waɗansu daga cikin ƴan bid'a suka tsinci kansu a ciki mutun yana abin da shi kanshi ya san ba daidai bane ba amma saboda hudu ba ta shedan saboda son zuciya ya dauka ibada yake ya dora wasu akai kuma sun doru ana bautawa Allah da abin da Allah bai ci a bauta mishi ba ana bautan Allah da abin da manzon Allah bai ci a bautawa Allah da shi ba abin da ma anzalallahu biha min sultan babu shi a qur'ani babu shi a hadisi ba a ganshi a cikin ayyuka ko fahimtar magabata na kwarai ba to har abadan abada ba zai zama addini ba imamu malik Allah mishi rahama yake cewa duk abin da bai zama addini ba a lokacin annabi da sahabbai falam yakunil yawma dinan yace a yau a zamanin imam malik fa tsakanin aihuwan imamu na malik da rasuwan manzon Allah gaba ɗaya shekara 83 ne saboda an haifi imamu da malik hijira tana da shekara 93 a ciki zaka cire shekara 10 da aka yi na zaman madina kaga shekaru 83 tsakanin aihuwan imam malik da rasuwan annabin rahama alaihi salatu wassalam shekara 83 ne amma yake cewa wa duk abin da a lokacin annabi bai zama addini ba to a zamanin su imamu malik ba zai zama addini ba ina ga kuma a yau bayan annabi ya bar duniya da sama da shekara 1400 da wani abu shefi cancantan a ce wannan abun ba addini bane ba kaga mutane sun zauna ana musu tatsuniya kuma sun yadda cewa ibada ne ana karanto sunayen waɗansu mutane ko da mutanen bayin Allah na gari ne amma a ce wai karanta sunan waɗannan zai sa a fita daga cikin fitintinu da ake ciki zai kawo ƙarshen insecurity zai kawo ƙarshen talauci zai kawo ƙarshen tsadar rayuwa a dinga kiran sunan waɗansu mutane waɗanda ba za su amfanar da kai komai ba ranar gobe kiyama su ma ta kansu suke a samu mutane a tara su a gindin wani dutse a ce wannan wai kabarin wani ne daga cikin samudawa kuma kunyar da kuna girgiza kayar kuna kabbara wannan ba karamin shubuha bane ba to ire-iren waɗannan abubuwa ƴan uwa mutun ya kwana yana ibada akan bid'a ya kwana yana ibada akan shirme shi ya dauka lada zai samu alhali kuma aikin banza yake Allah ya kiyaye to yana daga cikin fitintunun karshen zamani shubuha za ta yawaita bid'a za ta yawaita a cikin aqida a cikin maganganu a cikin ibada a cikin mu'amala Allah ya kiyaye ya zama wajibi kai hukanka qiyamul layli duk abin da yake babu aya babu hadisi akai babu maganganun magabata to abin ba zai zama addini ba kowanne iri ne kuwa komai kyawun shi sun kauce daga tafarkin gaskiya amma suna tsammanin cewa suna aikata daidai Allah ya kiyaye na daga cikin fitintunun karshen zamani za a samu fitadul shahwat fitintunu na sha'awa wanda dan adam ya gabatar da son zuciyar shi ya gabatar da muradin shi bisa muradin Allah da manzo alaihi salatu wassalam ka bi son zuciyanka ka saba wa abin da annabi ya karantar ko ka bi son zuciyanka ka saba wa abin da yake gaskiya ne ga gaskiya karara kamar rana lokacin azhar amma kaga mutum sam ya ce ba gaskiya bane ba dan me dan bata dace da son zuciyar shi ba ga abin da yake ƙarya ne ba gaskiya bane ba amma in ya dace da son zuciyar shi zai dage akan cewa wannan abin daidai ne kaga dan adam ya bi son zuciyar shi a cikin maganganun shi da ayyukan shi ya bar ababe na farilla saboda wasa saboda son zuciya alhali ya san kuma Allah ya wajabta mishi wannan abu kaga mutun ya ce malam bana iya aikata abu kaza me ya hana ka aikatawa kasala da son zuciya babu wanda ya daure ka babu wanda ya maka shamake daga ayyukan alkhairi sai son zuciyanka na daga cikin fitintunun karshen zamani ƴan uwa a samu imaratul sufahi shugabancin wawaye ya zama wawaye cikin mu sune shugabanninmu ya tabbata cikin hadisin Imam Tabarani daga Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah kara masa yadda yace annabi rahama alaihi salatu wassalam yace akhafu alaikum sittan ina ji muku tsoron ababe guda shida waɗanda za su faru a ƙarshen zamani ina ji muku tsoron waɗannan ababe ku yi kokarin ayyukan alkhairi kafin waɗannan ababe guda shidan su faru su kautar da ku ko su shagaltar da ku ku kasa ma ayyukan alkhairi annabi ya ce abu na farko ya ce imaratul sufahi shugabancin wawaye a samu wawayen cikinmu azzaluman cikinmu gidadawan cikinmu waɗanda ba san me suke ba su ne shugabanninmu ya ce safkan dami abu na biyu a samu zubar da jini annabi ce abu na uku zubar da jini mun yi bayani wancan sati a samu yawan kashe-kashe da yaƙe-yaƙe tsakanin musulmai tsakanin su da juna ba yaƙi tsakanin waɗanda ba musulmi da waɗanda ba a samu zubar da jini tsakanin musulmai musulmi ya ɗau takobi ko ya ɗau bindiga kan ɗan uwan shi musulmi wannan shine safkar dami da annabi yake magana duk lokacin da aka samu zubar da jini tsakanin musulmai ta kowace irin fuska ta shugabanci ne na siyasa ne na neman duniya ne da sunan addini ne da sunan kabilanci ne duk zubar da jini kowane iri haramun ne a musulunci annabi ya ce ina ji muku tsoro a ƙarshen zamani za a samu safkar dami annabi ya ce abu na uku za a samu bai'ul hukumi a dinga samu ainihin rashawa a wajen shari'a ba da cin hanci da rashawa ga alƙalai da lauyoyi da jami'an tsaro abinda yake gaskiya ne a maida shi ba gaskiya ba abinda yake ƙarya ne kuma a maida shi ƙarya yana daga cikin alamu na ƙarshen duniya zaka san wannan yau idan kana harka da ainihin kotuna ko kana mu'amala da jami'an tsaro cin rashawa a gunsu halal ne kai sunna ce ma musahabiya sun sunnanta wa kansu cin hanci da rashawa ko tafiya kake a mota a yau daga gari kaza zuwa gari kaza in dai ba za ka bada kuɗi ba ka dinga samun matsala da su kenan za a tsaye da kai za a ce kawo ID card za a ce ana bincike ka bude jikanka daga ina kake wani gari za ka je man rabbuka ma dinuka man nabiyuka duk sai sun tambaye ka amma inda za ka sa hannu aljuka mika musu kuɗi za a ce Allah ke a hanya to wannan yana cikin alamun ƙarshen zamani alƙalai a yau ba su da tsoron Allah matukar baka da kuɗi da zaka ba su mafi yawan su ba gaba ɗaya ba amma mafi yawan su haka suke idan ba zaka ba alƙali kuɗi ba ba za ka yi kamun kafa ba komai gaskiyanka ko kafi Abubakar Siddiqu gaskiya in dai kotun Najeriya ne wallahi sai an baka rashin gaskiya abinda zai cece ka shine in ma kana da kafa wanda zai magana ko kuma kana da kuɗi da zaka ba su Allah kiyaye wannan daga cikin abin da annabi ya ce na ji mana tsoro Allah kuma ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam yace kar ku ainihin ci dukiya tsakanin ku da juna bil batil ta hanyar zalunci ta hanyar ƙarya wa tudlu biha ila al hukam ku dinga mika wa masu hukunci kudi kawai dan ainihin canja shari'a ko dan azalunci wanda bai da karfi ko dan azalunci wanda bashi da gata duk wanda ya ci irin wannan kudin ya sani wallahi ya ci jahannama ne a cikin shi Allah ya kiyaye saboda ka jami'an tsaro da alƙalai a ji tsoron Allah cin hanci da rasha baya aifar da alkhairi mu duk abin da ka tara da wannan zaka mutu kuma zaka je kabari zaka bayani filla filla take diki abu na hudu annabi yake cewa daga cikin fitintunun ƙarshen zamani bayan cin hanci da rashawa da zai shiga tsakanin al'umma da masu hukunci za a samu qati'atur rahim yanke zumunci a samu yanke zumunci tsakanin ƴan uwa a samu yanke zumunci tsakanin dangi yanke zumunci tsakanin kowane bangare wannan daga cikin alamun ƙarshen duniya wani shi zai ba da gudunmuwa ma dan zumuncin ya yanke saboda rashin tsoron Allah saboda rashin tsoron cewa fa zai shiga kabari wa duk abin da ya aikata za a tambaye shi filla filla daki daki ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بوئثنا ونبعث عندها عن كل شيء yace ina ma da ce idan mun mutu za a kyale mu babu tambaya ai da mutuwan ta zama hutu ga dukkanin dan adam amma sai da kash idan mun mutu za a tada mu sai an tambaye mu duk abin da muka aikata kull shay'in komai kankanta abin da ka aikata saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada na daga cikin ababan da za a samu a ƙarshen zamani a samu nashwan yattakhizuna alqur'ana mazamir a samu waɗansu makaranta alqur'ani suna karanta qur'anin sun mai shi kawai kamar algeta qur'anin a baki baya wuce makogaransu dukkanin kira'a guda goma ya iya ya fi kowa iya kira'a ga murya amma zuciyan shi babu tsoron Allah a ciki ya mai da qur'anin abun neman suna abun neman daukaka abun neman samun kuɗi ya mai da alqur'anin da ya amfani da shi wajen cimma muradin shi na rayuwa yana daga cikin abin da annabi ce zai faru a ƙarshen duniya a yau aran momi ko ina a duniya akwai su sun ma yawa in ma suna yawa misali amma babu aikin qur'anin kuma a cikin rayuwarsu mafi yawa aramomin nan na ahlus sunna ne aramomin nan na ƴan gargajiya ne aramomin nan na ƴan bid'a ne qur'anin dai qur'ani na guda daya ya kamata ga wanda ya haddace alqur'ani ya zama akwai qur'anin cikin rayuwar shi cikin mu'amalan shi da ayyukan shi cikin dukkanin al'amuran shi ga Qur'anin da rayuwa saboda nan Aisha ta ce da aka tambaye ta dabi'un annabi tace kana khulquhul qur'an ai annabi qur'ani ne kowa ke tafiya dabi'un shi gaba da alqur'ani ne to ya kamata a matsayin ka na wanda ya haddace qur'ani ba tsantsan kiran ake bukata ba ga qur'anin cikin rayuwanka to annabi tana daga cikin fitintunun karshen zamani a samu aramomi su yawa ga tilawan qur'ani amma kash qur'anin babu shi a cikin ayyukan su Allah ya kiyaye wannan ba karamin tashi hankali bane ba wannan ba karamin bala'i bane ba mutero erere qur'ani dan neman abun duniya ko erere qur'ani dan ya burge wani ko dan a ci yafi kowa iyawa annabi yace wannan na daga cikin alamu na karshen duniya wanda kuma ina ji muku tsoron ku sun cikin ku a cikin wannan abun wani yake cewa yaquda alal mar'i fi ayami mihnatihi hatta yara hasanan ma kana bil hasani ma laysa bil hasani yace dan adam idan ya jarrabu ya shiga cikin ibtila'i sai zanto abin da yake mara kyau ne kowa na ganin shi mara kyau amma shi yana ganin shi a matsayin mai kyau to wannan ya shiga cikin ibtila'in rayuwa sai dai Allah ya kiyaye yan uwa masu girma ficintunun karshen zamani da annabi mana bayani filla filla daki daki a matsayin ka na musulmi matsayin ka na mai imani me cece mafita game da irin waɗannan ficintunu na karshen zamani ficintunu na reni tsakanin yaya da iyaye ficintunu tsakanin mata da mazajen su ficintunu tsakanin makwabta a hada kai da makwabci a cuci makwabcin shi ficintunu tsakanin yan uwan juna ficintunu ga sunan kala 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 rashin tarbiyya ya zama ruwan dare tsakanin al'umman musulmai rashin ganin girman masu girma rashin ganin mutunci masu mutunci sannan rashin aiki da addini a wajen masu karantar da addini kamar da na faɗa wancan satin a samu waɗansu daga cikin malamai waɗanda ya kamata su gyara mutane su ma suna buƙatar a gyara su wannan duk alamu ne na ƙarshen zamani kaga an haɗa kai da malamai ana ainihin cutar al'umma Allah ya kiyaye na daga cikin abinda annabi ya lissafa na ƙarshe a cikin wannan hadisi yace wa kathratu shurati za a samu yawan jami'an tsaro na daga cikin alamun ƙarshen duniya yawan ashurta yan sanda malamai suka ce wannan kalmar tana nufin jami'an tsaro malamai suka mata fassara da dama Imam al-Manawi yake cewa na daga cikin abin da za a samu shine a dinga amfani da jami'an tsaro wajen taimakawa zaluncin azzalumai ai amfani da yan sanda ko sojoji ko ma wane ne ai murdiyan zabe ai amfani da sojojin cin mutuncin opposition party idan baka son su ataka ka a karya ka a wulakanta ka kawai saboda ka ce baka yi duk wani alamu ne na karshen zamani a samu yawan jami'an tsaro da suke bin masu mulki duk malamai sun fassara wannan hadisin da shi duk inda masu mulki suke a zuba jami'an tsaro kamar za a yaki a wurin saboda ba su da gaskiya saboda azzalumai ne shi yasa kaga nake faɗa a wajen wani karatu nace gwamnatin Katsina duk kwarar da yake cewa a cikin jihar Katsina akwai local government inda gaba ɗayan ta 'yan sanda 30 ne duk local government din gaba ɗayan sanda 30 kuma gwamna ke faɗa kuma in public national tv ya faɗa yace sannan 'yan sanda 30 din nan gaba ɗayan su a local government din bindiga guda 9 suke dashi kuma bindiga guda 9 guda 5 ne masu kyau guda 4 ba su da kyau a local government gaba ɗaya fa amma sai gashi jaridan Daily Nigeria da Daily Trust sun buga cewa jami'an tsaro kadai da ke bin jobless house members da senatoci sun fi guda 3000 ban gane ko gane maganan ba ga local government gaba ɗayan ta 'yan sanda 30 ga waɗansu marasa amfani sama da jami'an tsaro 3000 suna bin su suna gadin su to shine kasratu shuruɗi kenan a dinga amfani da jami'an tsaro wajen gadin azzalumai wajen ba azzalumai kariya wajen kare zalunci wannan na daga cikin alamu na ƙarshen zamani Allah ya kiyaye yan uwa masu girma babban abin da kai a matsayin ka na musulmi za ka yi amfani da shi wajen kare kanka daga irin wannan zamani na fitintunu fitintunu na imani fitintunu na rayuwa da tsadar rayuwa da masifa da bala'i na yau yafi na jiya na gobe Allah ya kiyaye kila yafi na yau ba fata ake ba mai cece mafita a matsayin ka da mai imani ba abinda annabi zai faɗa ba tare da ya bada mafita ba ka san za a samu analyst ya ta kawo maka matsaloli ya awa ɗaya babu solution to duk inda annabi ya faɗa matsaloli zai kawo mafita mafita kaɗan daga ciki shine ka yi riko da addini babu mafita sama da wannan wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai kamata ku yi tawakkali ku dogara in har kun kasance masu imani yasa malamai suka ce na daga cikin cikan imani a samu tawakkali da Allah su kawo sharadi in kuntum mu'minina sannan Allah ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsare dokokin Allah to duk bala'i da za a shiga Allah sai ya kawo masa mafita komai rinzi wallahi Allah sai ya fitar da kai to yanzu to mu kiyaye dokokin Allah mu riko da addinin Allah Allah zai kawo mana mafita da samari da matasa da ƴan mata musulmai mata da maza da tsofaffi da kowa ai riko da addini a koma ga Allah ka gyara mu'amala tsakaninka da Allah a matakin farko Allah sai ya kawo maka mafita ka gyara mu'amala tsakaninka da mutane karka cuci kowa karka zalunci kowa karka yi kowa hasada karka yi kowa kyashi da bakin ciki kar a hada kai da kai a cutar da dan uwanka musulmi kai ko wanda ba musulmi ba karka yadda hada kai a cutar da shi wannan ita ce mafita da idan muka rike za mu samu mafita ita kadai ce solution sannan kuma riko da addini a irin wannan yanayi a zamanin na fitintinu yana da falalan gaske yana da ladan da ma ba za ka iya ma tasawurin shi ba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a ruwaya na ainihin imamu at-tirmidhi imamu hakim da az-zahabi su inganta wannan hadisin da imamu al-albani duk Allah musu rahama annabi yake faɗa cikin hadisin abu sa'labat al-khushani Allah kara masa yadda annabi yake ta inna min wara'ikum ayyaman yake ga sahabbai bayan ku za a samu wadansu kwanaki yana nufin sahabbai ba za su ga wannan abun ba za a samu wadansu zamunna wadansu kwanaki na bala'i da fitintinu da masifa sai annabi ce as-sabru fihinna hakuri wajen bin Allah a irin wadannan lokuta kai hakuri ka bi Allah sau da kafa ka tsare dokokin Allah ka tsare dokoki duk wanda Allah ya sa tsakaninka da shi tsakaninka da littafin shi tsakaninka da manzala tsakaninka da mutane tsare dokokin Allah a wannan zamanin riko da addini sai ce to ladan da za a baka irin wannan duk da yace asabru fihinna mithla qabdil jamr misalin wanda ya rike garwashin wuta ne riko da addini a wannan zamani kace zaka bi Allah cikin komai zaka yi gaskiya to sai ka shirya yanda ka san ka rike garwashin wuta haka za a saka a gaba wanda baka tsammani zai adawa da kai sai ya adawa da kai wani ma da kana ganin mai addini ne da shi za hada kai a yake ka wani da kana ganin mai wa'azi ne wallahi za hada kai da shi a yake ka kawai dan ka rike gaskiya saboda kila zaka toshe musu wani abin da suke samu ko zaka kawo musu matsala wajen ainihin fa'idan da suke samu to sai annabi ya ce riko da addini a wannan lokacin kamar riko da garwashin wuta ne sai ce lil amili fihinna wanda kuma yake aiki da gaskiya yake riko da addini yake bin Allah sau da kafa a waɗannan kwanaki ladan da za a bashi mithla ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum yace misalin ladan mutum 50 daga cikin ku sahabbai duk wanda ya rike addini ya rike gaskiya a zamanin fitina annabi yace sahabbai za a bashi lada na ibada kamar ladan sahabbai guda 50 sai sahabbai suka ji abun ya musu nauyi akai kila ya rasulullah suka ce amma akin Allah ajru 50 minna aw minhum shin ladan mutum 50 a cikin su ko a cikin mu annabi yake ce musu bal ajru 50 minkum ladan mutum 50 daga cikin ku wannan irin falala ce wannan duk wanda ya riko da addini a zamanin fitina a zamanin shubuha zamanin ƙarya da rashin gaskiya da bin son zuciya da zalunci kai ka tsaya ka bi Allah sau da kafa annabi yace za a baka lada kamar na sahabbai mutum 50 sahabbai suka ji abun ya musu nauyi akai suka ce mutum 50 daga cikin su ko kuma daga cikin mu sahabbai annabi yace daga cikin ku wannan ba karaman falala bace ba da ya kamata kowa ya dage ya riba ce ta ka shiga cikin wannan falala da annabi ya faɗa Allah ka sanya mu a cikin wannan falala ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya ubangiji ka ba mu ikon riko da addini komai rintsi ya Allah kar ka girgiza imanin mu komai rintsi ya ubangiji duk abin da zai shiga tsakanin mu da imanin mu ya bata mana tauhidin mu Allah ka mana tsari da shi ya Allah ka tabbatar da mu akan bin sunnanka Allah ka kare mu da bid'a ka kare mu da san zuciya ya Allah ka tsare mu da fitintunun zamani ma zahra minha wa ma batan ya ubangiji ka bamu lafiya da zaman lafiya wannan kasa ta mu Allah ka sanya mata albarka ya ubangiji wannan kasa ta mu halin da muke ciki Allah ka kawo mana dauki ka kawo mana agajin gaggawa ya ubangiji babu wanda zai fidda mu daga wannan hali in ba kai ba la malja wala manja aminka illa ilayka Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana dauki ya ubangiji duk wanda ya dame mu Allah ka dame shi ya Allah duk wani shugaban da ya takura mu Allah ka takura mishi duk wani azzalumin da ke zalunta mu Allah ka ainihin karya shi Allah ka hana shi sakat Allah karka biya masa bukatunsa a rayuwa Allah karka bar shi ya samu kwanciyar hankali duniya da lahira ya Allah wadanda za su gyaru a ciki Allah ka gyara mana su Allah ka shirya mana su wadanda ko ba za su gyaru ba ka sani cikin ilimin ka na gaibu Allah sun fi karfin mu Allah su fi karfin ka ba Allah ka mana maganin su ya ubangiji ka taimake mu ka agaza mana Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alayt Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazani idha shi'ta sahlan ya da'iman bila zawalin wa ya baqiyan bila fana wa ya mudabbiran bila wazir yassir alaina kull 'asir Allahumma yassir alaina kull 'asir Allahumma yassir alaina kull 'asir fa inna taysira al-'asir 'alayka yasir Allahumma qadhi hawaijana 'ajilihi wa ajili wa man awsana bid-du'a Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi ad-dunya wa 'adhabil akhirah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fi ad-dunya wal akhirah Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina wa sa'ir al-muslimina rabbil alamin qumu ila salatikum qanitin yarhamukum ar-rahmanur rahim